barkar mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, yammacin 5 ga watan Ramadan shekara ta 1443 daga hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda kuma yayi daidai da 6 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. A ci gaba da fassarar ayoyin Alkur'ani mai girma. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 77 a wannan sura mai albarka, suratul Nisa. Yau kuma insha Allah za mu tashi farkon aya ta 78, inda Allah ta'ala ke cewa aina ma takunu yudrikkumul maut. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا
Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikkumul maut, duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku a nan, walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da ku kun kasance cikin benaye mushayyada waɗanda suke a gine. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, su munafikai da ke zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan wata wato wani alkhairi ya same su sai su rika cewa hadhihi min indillah, wannan daga Allah yake. Wa in tusibhum sayyi'atun, idan kuma wani mummunan abu ya same su yaqulu, sai su rika cewa hadhihi min indik, wannan duk daga gare ka yake, ya kai Annabi kai ka jawo mana. Qul ka ce da su kullun min indillah, kowanne daga Allah ta'ala yake. Famali ha'ula'il qawmi, Allah yake me ya samu waɗannan mutanen ne, la yakaduna yafqahuna haditha, ba sa iya fahimtar magana. Wato idan ba mu manta ba, a ayar da ta gabata Ubangiji ta'ala ya yi bayani dangane da munafikai, wanda a lokacin da aka farlanta jihadi aka ce su fita su yi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah da kuma wato cire ƴan uwansu musulmi da aka raunana, aka nuna musu fin ƙarfi a garin Makka, zai su yi yaƙi saboda su ƙwato musu haƙƙinsu, su fidda su daga ƙangin da suke ciki. To an samu munafikai da suke cewa ya Ubangiji me yasa aka wajabta mana yin yaƙi yanzu, ya kamata a ɗan jinkirta mana, a ɗan saurara mana ba yanzu ba, ila ajalin qaribin, zuwa wani lokaci. To wannan magana da suka faɗa, sun faɗe ta ne saboda tsoron mutuwa, suna tsoron kada a je yaƙi a kashe su, a ƴaƴansu su zama marayu, su rabu da rayuwar duniya. To sai Allah ta'ala yake ci gaba da yin martani a gare su, yace aina ma takunu, ai duk inda kuke, yudrikkumul maut, mutuwa za ta riske ku. Ma'ana shi ɗan adam duk inda yake bai isa ya guje wa mutuwa ba, bai isa kuma ya tsare kansa daga mutuwa ba idan lokacinsa ya zo. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ba da labarin Yahudawa, يتي فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه كسيد سوانا متور دكتي قدنت فإنه ملاقيكم للي متونا سيتار استيكم سيتار ساميكم بإن دكتي ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sanansu a mai da kuku koma zuwa ga Ubangiji wanda yake shi ne masanin abin da ke koye da na bayyane to kenan wannan na nuna maka cewa duk yadda mutum ya so ya kiyaye saboda kada mutuwa ta same shi in dai lokaci yayi sai ya mutu kowa walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ta'ala baya jinkirtawa wata rai idan ajalinta ya zo a ranar da Allah ya rubuta cewa ne shi zai rasu to a ranar zai mutu a daidan lokacin da Allah ya kaddara masa zai mutu kuma baya ƙara daidai da second daya a rayuwarsa in lokacin sa yi kuma ba za a rage masa daidai da second daya ba shi yasa wannan ana gaya musu ne saboda su gane cewa duk wanda Allah ta'ala ya riga ya rubuta mishi a yaki zai mutu to dole sai ya fita yakin kuma an yi yakin ya mutu anan ina fata an gane wanda kuma Allah ta'ala ya kaddara masa a gida zai mutu yayin rashin lafiya to a gida din zai rashin lafiyan kuma ya mutu ina fatan an gane ku da haka mutum kada yayi tunanin cewa yana da wata dabara ko hikima da zai yi wa kansa saboda kare kansa daga mutuwa ko kuma saboda rayuwarsa ta tsawaita idan yayi kaza yayi kaza yayi kaza to wataƙila rayuwarsa sai za ta tsawaita mutum ba shi da wannan dabara ina fatan an gane yanzu misali wanda yake ya aikata wani abu saboda yana gudun kada garin aikata wannan abun mutuwa ta same shi to wannan bai hana mutuwarsa in Allah ya riga ya rubuta cewa a wannan yanayin zai mutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin annabi Sulaiman da wani wazirin wanda shi wannan wazirin wata rana yana zaune a fadar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to sai mala'ika malakul maut ya shigo wajen annabi Sulaiman asurar dan adam ya zo wajen annabi Sulaiman yana cikin tattaunawa da annabi Sulaiman sai yake ta kallon wazirin annabi Sulaiman to wannan kallo da yake taiwa wazirin annabi Sulaiman ya tsorata wazirin nan dan haka bayan shi mala'ikan ya tafi to sai wazirin yake cewa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam cewa wannan bakon naka tunda ya zauna yake ta kallona ya bani tsoro matuka kuma ya jefa mun firgici da tsoro a zuciyata to sai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yake masa ai wannan da kake gani shine malakul maut shine mala'ika mai daukar rayukan bayi to dan haka sai wannan waziri abin ya tsara bashi tsoro sai mala'ikan mutuwa ke min irin wannan kallo to kaga sai ya tunanin ko sa'i yayi ne sai ya ce wa annabi Sulaiman a kai shi inda ba zai sake haduwa da wannan mala'ika ba saboda tsoron da ya ji da firgici da ya ji a zuciyarsa ya isa da haka sai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya ce ya yalwata masa iska duk yadda yake so yayi da iska ya aike ta ta je ta je inda za ta je ta kai mai abu inda za ta kai Allah ya bashi wannan mu'jizar to sai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya kira iska yace ta dauki wannan wazirin ta kai shi wani gari mai nisa inda ba zai sake haduwa da mala'ikan nan ba ashe a abinda Allah ya hukunta garin da za a kai wannan wazirin da inda za a sauke shi inda iskar za ta sauke shi tun alaihul mahfuz anan Allah ta'ala ya rubuta cewa mala'ikan mutuwa zai zo ya dauran waziri a wannan wajen shikenan an kai waziri wannan kasar yana nan zauna a wannan kasar sai kawai mala'ika ya zo ya dauran sa anan to bayan nan sai mala'ika ya dawo wajen annabi Sulaiman sai annabi Sulaiman yake ce wa mala'ika ai wato jiya da ka shigo nan akwai waziri na da ka sanda ni tare da shi kallon da kake masa ya bashi tsoro sai mala'ika yace to ina yake yanzu yace ai yana can kasa kaza iska ta kai shi saboda baya son ya sake ido hudu da kai to sai mala'ikan ya ce masa to ni ma kallon da nayi tai masa abin ne ya ban mamaki domin a abin da Allah ya bani a rubuce zan dau ransa a waje kaza amma kuma sai na ganshi tare da kai a rijiya dan haka naje kuma na tarda shi a inda iskar ta kai shi na dauran shi anan to kaga aina ma takunu yadrikumul maut duk inda kuke mutuwa za ta riske ku mutum bai isa ya guje wa mutuwa ba duk yadda yi duk yadda mutum ya so ya bi matakai na tsare kansa daga mutuwa mutuwan nan dai sai ta zo sai ta dauke shi ina fata an gane shi yasa zaka gani a tsoron mutuwa bai hana a mutu inda wato ko kai a guraren da ake kyautata zaton mutum zai iya mutuwa na sawa mutum ya mutu kan lokacin sa yayi to da Khalid bin Walid Allah ya kara masa yadda ya dade da mutuwa Khalid bin Walid khalifar abin nan commander Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yaki daban-daban fito na fito da ake yi da sadauki da sadauki jarumi da jarumi da ake yi in aka zo yaki akan yi mubaraza kan yaki ya gamu tsayi ko to a irin wannan fito na fito din mubaraza din yayi mubaraza da sadaukai ɗai haɗari kuma kowanne ya kashe sai dai kashe sadaukai manyan kwamandoji da ake fitowa a yi fito na fito da su ɗai haɗari wanda ya kashe to ina kuma ga sauran yaƙe-yaƙe da ya halarta mutum nawa ya kashe a yaƙi Khalid bin Walid a ranar da zai rasu yana hawaye yake cewa oh kaman ni Khalid amma zan mutu a kwance akan gadona a gida alhali babu wata gaba a gangan jiki na face akwai sara ko suka a jiki amma haka zan mutu a kwance ba a gurin yaƙi ba sai ce ala lana mat'ainul jubana kada Allah ya sa ragwaye su sake bacci daga yau ma'ana kamar shi jarumi kamar shi da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi din nan takobi ne daga cikin takubban Allah ta'ala Allah ya zare shi wa kafirai yace amma gashi a yau a gidansa akan gado zai mutu ba a filin yaki ba ma'ana ba shahidi zai mutu ba kenan to kaga ba inda ake zaton mutum yana kusa da ya mutu ko yana kusa da akashe shi kamar ya halarci yaki to Khalid bin Walid ba irin yakin da bai halarta ba tun kan musuluntarsa har ma kuma bayan ya musulunta ina fatan an gane an kai matakin da Khalid ibn Walid Allah ya kare yadda a gare shi da ya yaki kafirai sai da ya dau alwashin cewa sai ya ga jinin su na faranya a ƙasa na gudana kamar yadda ruwan sama ke gudu a ƙasa in an yi ruwa ya dau wannan alwashin domin lokacin da aka je aka yaki a ya yaki a mutanen a Kisra lokacin nan sun sarki ya zo abin nan sarki da abin nan na Sin sarkin ƙasar Sin China kenan ko da suka ga sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama sun tunkare su da yaki to sai suka so su yaudare su da dukiya su yaudare su da ababen more rayuwar duniya to sai suka kira suka aika wa Khalid bin Walid suke cewa a sarkin Rome ne afwan sarkin Rome ne domin ya nemi taimako da agajin sarkin Sin to sai ya rubuta wa Khalid bin Walid yake cewa Khalid a labari ya isa gare mu cewa ba abin da ya fito da ku daga ƙasarku daga can yankin Larabawa zuwa nan kuna fama da talauci kuma kuna fama da yunwa don haka kuke yakar mutane don ku samu ganima to tunda haka ne ku koma ba sai an yi yaƙi ba za mu ba ku mako ɗan kuɗi mu aura muku mataye mu ba ku duk abin da kuke so sai ku koma tunda yunwa ce ta sa kuke wannan yaƙi to da Khalid bin Walid ya tashi masa martani sai ya rubuta masa yana cewa ba mu fito saboda mu nemi dukiya ba kuma ba yunwa ce ta koro mu daga ƙasar mu zuwa ga iyakarku ba sai dai mu mutane ne da muke son shan jini ya faɗa masa wannan ne da yaren da zai gane ina fata an gane domin akwai siyasar yaƙi a siyasar yaƙi ba a lallabi ina fata an gane kuma ba a faɗin maganar da za ta sa wa maƙiyi ya ji a ransa ya ji yana da wani hope. Ina fatan an gane. To da aka sai masa baye masa martani da yare irin ta mayaka da komandoji, sai ya ce masa mu mutane ne da muke son shan jini, kuma labari ya isa gare mu a Madina cewa babu jini da yafi dadi kamar naku, dan haka muka zo mu sha. To da yaji kaga wannan maganar, duk wanda aka bawo aka gaya wa wannan magana, to ya san ba abinda zai hana mutanen nan abinda ya kawo su. To sai ya aika wa sarkin Sin da ake cewa Mahan, ya aika wa Mahan yana ce masa cewa to ya taimaka masa da sojoji, saboda mutanen nan fa ya ga alamar yakin nan sai sun yi, to don haka ya bashi sojojinsa. Sai Mahan yake ce masa wallahi mutanen nan ba za ka iya da su ba, ba zan iya baka sojoji ka yaƙe su da su ba, saboda mutanen nan idan suka so su tone kurman dutse daga ƙarƙashin ƙasa ba abin da zai hana su tonewa, don haka mutanen nan ba za ka iya da su ba. Kuma sanda aka yi yaƙin, Khalid bin Walid ya ce ya yi alwashin sai ya ga jininsu na gudu a ƙasa. To da aka yi yaƙi aka yi ta kashe su, aka kame na kamewa, Khalid bin Walid Allah ya ƙara masa yadda ya ce ai sai musu yankan ragu, tunda ya rantse sai ya ga jini na gudu a ƙasa kamar ruwan sama ya zubo, to sai ya gani. To aka yi tai, to amma ka san hakan ba zai yiwu ba. To sannan sai wasu daga cikin komandoji suka ce wa Khalid bin Walid ai alwashin da ya ɗauka ba zai yi ba, a ja su a kai su bakin teku, a yi musu yankan rago a bakin teku, sai ruwan teku ya canza ya zama ja ya ta gudu, sai Khalid bin Walid ya nutsu ya samu kwanciyar hankali akan alwashin da ya yi. To kuma abin da aka yi, to kaga mutumin da ya yi irin waɗannan yaƙe-yaƙe ɗin, in ana tunanin mutuwa, to an fi kusantar da mutuwa zuwa gare shi saboda yaƙe-yaƙe da ya halarta. To amma sai gashi bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan Abu Bakar, bayan Umar, sannan mutuwa ta zo masa yana kwanta a gadansa, don haka mutum ya gane cewa duk inda yake mutuwa za ta zo masa. Idan lokacin mutuwar ka bai yi ba, duk yadda mutane suka yi, duk abin da zai iya faruwa da kai ba za ka mutu ba. Idan kuma lokacin mutuwa ya babu mai iya kare ka daga mutuwan nan ko ya baka tsaro, ina fatan an gane. To don haka Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikumul mautu, duk inda kuke mutuwa za ta riske ku, walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da ku kuna cikin benaye. Al-buruj jam'i ne na burj, burj kuma ana nufin a samu wato gini da kwaran gini mai karfi, wani na kan wani, wani na kan wani, sannan wannan ginin na iya zama a sama ko kuma a ƙasa. Ina fatan an gane, kamar a samu wani underground building a yi gini a ƙasa, nafak wana ta ƙasa a yi gini, ƙasan shi shi ma a yi wani ginin, ƙasan shi shi ma a yi wani ginin, wadda ƙasashe, manyan ƙasashe wadda a da sun yi fama da yaƙe-yaƙe har zuwa yau suna da irin waɗannan gine-gine ɗin. Akan yi ne saboda idan misali aka ci garin da yaƙi, idan aka ci gari da yaƙi, to su ƴan ƙasar to suna iya samun mafaka a ƙasa sai su gudu, ko kuma su ma yi rayuwa na shekaru masu yawa a ƙasa ɗin, saboda a ƙasa sun tanadi abubuwa na more rayuwarsu a ciki. To Allah ta'ala ya ce ko da mutum yana cikin wato gine-gine waɗanda suke a gine masu ƙwari, in mutuwa ta zo to sai mutuwa ta riski mutum a nan. Don haka ashe kenan mutum duk yadda ya so ya kiyaye mutuwa, wannan bai hana ya mutu. Don haka gara ma mutum ya bi Allah domin mutuwan nan dole za ta zo. Ina fatan an gane. Aina ma takunu, duk inda kuke yudrikumul mautu, mutuwa za ta riske ku, walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da ku kuna cikin benaye waɗanda suke a gine masu ƙwari. Wa in tusibhum hasanatu, Allah ya ci gaba da fallasar munafukai. Allah ya ce wa in tusibhum hasanatu, idan wani abu mai kyau na alkhairi ya same su, ma'ana suka samu arziki, aka yi musu haihuwa, aka samu ruwa, aka samu damina mai albarka, aka samu zaman lafiya, sai su rika cewa hadihi min indillah, sai su ce to ai wannan daga Allah yake. Ma'ana bayan sun su munafikan sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sun bayyana cewa su musulmi ne, a baki sun bayyana musulmai ne su, amma a zuci kuma babu musuluncin, a zuci sun ɓoye kafirci. To da haka bayan sun bayyana musuluncin su a baki, duk wani abu na alkhairi idan ya same su sai su rika cewa wannan Allah ne ya ba su, ina fatan an gane ba wai alfarmar musulunci bane ba wai albarkar da take cikin musulunci yasa suka sami wannan ba dan haka in tusibum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wato wata kyakkyawa ta same su ma'ana alkhairi sai su rika cewa wannan daga Allah ta'ala yake wa in tusibum sayi'atun idan kuma mummuna abu ya same su ko fari ko yunwa ko mutuwa ko aka je yaki aka kashe wasu daga cikin su sai su rika cewa hadhihi min indik sai su rika cewa wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo mana ba dan mun bi shi ba da ba a kashe mu ba ba dan mun bi shi ba da ba mu talauce ba ba dan mun bi shi ba da ba mu daina samun kaza ba sai su rika dangantawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ɗaya ne daga cikin sifa na asayara ma'ana ai tanfi a tanfa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to su munafikai suna da wannan aqida bayan sun bayyana musuluncin su duk wani abu da ya same su na alkhairi to sai su ce wannan dama Allah ne ya ba su amma wannan abun bai da alaka da musuluncin su bai da alaka da bin Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi in kuma abu na sharri ya same su ko mutum ya musulunta ya bayyana musuluncin sa sai matarsa ta rasu sai ɗansa ya rasu ko sai matarsa ta daina haihuwa ko sai ya samu karayar arziki ko gobara ta same shi to sai ya ce wannan duk Annabi ya jawo musu to kaga wannan in ba munafiki ba babu wanda zai yi wannan dan haka wa in tusibum sayi'atun idan kuma ainihin wata mummuna ta same su ya kulo hadhihi min indik sai su rika cewa wannan daga gare ka yake Allah ya ce wa Annabi qul kullun min indillah ka ce da su kowanne daga cikin kyakkyawan abu ko kuma mummuna dake faruwa yake samun ku min indillah kowanne daga Allah ta'ala yake idan abu na alkhairi ya same ku to Allah ya kaddara ya same ku idan abu na sharri ya same ku Allah ya kaddara ya same ku ma'ana wannan kamar martani akai musu suna cewa Annabi ya jawo musu kaza ya jawo musu karayar arziki ya jawo musu mutuwar yaya da mata ya jawo musu fari da yunwa da sauransu idan kuma alkhairi ne su ce daga Allah yake to kamar an musu martani ne an ce da alkhairi da sharrin duk wanda ya faru daga Allah yake ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah yake fama li haula'i alqaum ce me ya samu waɗannan mutanen anan kaga Allah bai kira su kai tsaye ba bai ce fama lahum ba sai ya ce fama li haula'i saboda lafazin haula'i yakan zo ne ya zama musnad ko musnad ilaihi ma'anan ko dai ya zama mubtada ko dai ya zama khabar yakan zo ne a matsayin ismul ishara ko dan ana son a girmama abun ko kuma ana son a kaskantar da abun a wulakanta shi to sai a zo da shi a wannan sigar kamar inda Ubangiji ta'ala ya girmama ya girmama wa'anda ya ambata da haula'i ko kuma ya girmama sha'anin su da ismul isara kamar inda yake tilkar rusulu faddalna ba'dahum ko ala ba'dhi sai aka yi isara da lafazin tilka wadda tilka anan shine a mubtada ko to sai mubtada yazo da shi ismul ishara idan mubtada yazo da ismul ishara na daukan ma'ana ana girmama sha'anin abinda ake magana akai to idan kuma yakan zo kuma ismul ishara din da manufar kaskantar da abinda ake magana akai kamar yadda yazo ana Allah yake famali haula'il qaum me ya samu waɗannan mutanen kaga sai ba ambace su ba ba ambace sunan su ba ba ta famali ha famali almunafiqin ba na fata an gani dan in an ambace munafiqin ma'ana an girmama su ma kenan dan haka babu buƙatar sai an ambace sunan su na cewa munafikai sai aka yi amfani da ismul ishara saboda kaskantar da su da nuna musu cewa su ba a bakin komai suke ba Allah ta'ala yace la yakaduna yafqahuna hadisa ba sa iya fahimtar magana ma'ana kamar Allah ta'ala ya sifanta su da jahilci ma'ana jahilai ne su duk abinda aka faɗa ba sa faɗi ba sa iya fahimtar sa an gaya musu ga yadda Allah ya aiko shi ya saukar da alqur'ani shi ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ga ladan su idan suka je yaki ga yadda zai ba su nasara ga kaza duk an faɗi wannan amma an alkhairi ya same su sai su ce daga Allah ne in sharri ya same su sai su ce daga Annabi yake to Allah yana inkarin wannan magana ta su yace me ya same su ne irin waɗannan mutane da ba sa fahimtar magana kaga in aka ce wa mutum baya fahimtar magana to ma'ana an kure tozartar da shi ana nufin ba shi da hankali duk abin da ka gaya masa maimakon ya zamana yana da wayo da hankali na ganewa to shi baya ganewa to haka waɗannan munafikai din suke sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, duk abin da ya same ka kyakkyawa to daga Allah ta'ala yake, ma'ana duk abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ta'ala yake, duk wani abu na dangin ni'ima da Allah ya baka daga Allah yake, ka samu nasara a rayuwarka, ka samu nasara a wani abu da kake aikatawa, ka samu budi, ka samu arziki, ka samu yalwa, ka samu ilimi, ka samu muƙami, ka samu lafiya, ka samu dace a duk wani abu, fa min Allah, daga Allah ta'ala yake. Wa ma asabaka min sayyi'atin, duk abin da ya same ka mummuna, fa min nafsik, to daga karan kanka yake, ba daga annabi ba. Ina fata an gane, idan abu ya same mutum na mummuna to daga karan kansa yake, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, duk abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum, daga abin da hannuwanku suka aikata muku ne. Idan mutum ya ga alkhairi a rayuwarsa to Allah ya nufe shi da alkhairin nan, sababin alkhairin kuma shine ya bi hanyar alkhairi sai Allah ya nuna masa alkhairi. Haka nan kuma idan mutum ya ga sharri to daga karan kansa yake, ya aikata aikin sharri to sai Allah ya nuna masa sakamakon sa na sharri. Ina fata an gane. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa, duk wanda yaga alkhairi to sai ya gode wa Allah, duk wanda yaga sabanin alkhairi to kada ya zargi kowa, ya zargi kansa. Ina fata an gane. Ba kai kafiri wuta ba sai da ya ki bin Allah, shi yasa sai aka kai shi wuta, da ya bi Allah da ba abin da zai sa aka kai shi wuta, ba a saukan masa da wani bala'i ko wata musiba ba sai da ya saba Allah ta'ala. Akwai aiki mummuna da yake aikatawa, yayi addu'a yaga alamar ba an sa masa ba, to akwai wani aiki da yake yi mummuna na sako a bore, ya ki ya tuba sai Allah ya ki ya amsa addu'ar sa. Allah ya bashi tarin dukiya, ya bashi ƴaƴa da mata, to amma kuma sai Allah ya sanya dukiyar tasa ita ce musiba a gare shi, baya iya bacci, baya iya cin abinci, kullun hankalinsa a tashe. Akwai wani abu da yake wa Allah mummuna sai Allah ya cire masa kwanciyar hankali, sai Allah ya sa dukiyar tasa da ƴaƴan nasa sai suka zama su ne fituna a gare shi. Duk abin da ya so yayi, duk abin da ya kai hannu don ya aikata na nasara a rayuwarsa sai ya ga bai dace ba. Na fata an gane. Ya nemi makaranta bai samu ba, ya nemi aiki bai samu ba, ya nemi aure bai samu ba, ya nemi kaza bai samu ba. To ya binciki kansa, akwai aiki da yake yi mummuna na sako da bai tuba ba, don haka sai Allah ya nuna masa sakamakon aikinsa tun wannan lokaci. Na fata an gane. Amma in mutum ya zama mutumin kirki, yana kiyaye dokokin Allah, yana kiyaye shari'ar Allah, yana aikin ibada, yana iya gurgurdo ne santar duk abin da Allah ta'ala ya hana, to sai ya ga duk abin da ya dai ya fara sai ya ga bai yi nasara ba, to wannan ba sharri bane, alkhairi ne. Ina fata an gane. Domin da ya samu abin to da ya zama sharri a gare shi, dan haka sai Allah ya hana shi. Naga shi ta bangaren sa zai ga kaman cewa ba shi da dace, amma a wajen Allah ta'ala kuma yana da dace. A irin wannan ne wani matashi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance rayuwarsa, mafi yawan rayuwarsa yana cikin jinya da rashin lafiya. Da ya warke daga wannan cutar sai wata cutar ta kama shi, da ya warke daga wannan cutar to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake zuwa ya duke masa jaje ya gaida shi. To sai wata rana yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace ya Rasulullah, ni dai rayuwata haka za ta kare kullun cikin rashin lafiya, ni ban samu koshin lafiya kamar yadda mutane suke samu ba, suke walwala ta rayuwa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi, Allah Ubangiji yana son ka, dan haka soyayyar da yake maka baya son ya ganka da wani aikin laifi ko da guda, dan haka sai ya saukan maka da wannan rashin lafiyar, domin idan kai rashin lafiyar ba za ka je ka sake shi ba, domin yana son ya ga baka sake shi ba, dan haka sai ya saukan maka da wannan rashin lafiyar. Amma da ya barka da koshin lafiya to da ka je ka aikata ayyuka na sako da yawa, shi kuma soyayyar da yake maka wannan soyayyar ta sa baya son ka haɗu da shi kana da laifi, yana son ka haɗu da shi kana a wanke tas, dan haka sai ya kai ka aljannarsa. To kaga wannan yanzu ya zama masa alkhairi ko kuma sharri? Ya zama masa alkhairi. Ina fata an gane. Dan haka in mutum ya ga wata musiba ta same shi to daga kansa yake. Dan haka hatta mutane a ƙasa daga cikin wata ƙasashe idan suka tsinci kansu cikin musiba, cikin bala'i, cikin rashin zaman lafiya, cikin rashin wadata, cikin talauci, daga karan kawukansu ne akwai abin da suke wa Allah su tuba. Shi yasa idan musibu da fitintunu suna faruwa, mumini yakan hangi abin ba ta hanyar da wanda ba mumini yake hangensa ba. Ina fata an gane. Wato Allah ta'ala yakan zame wa mumini ganinsa, ma'ana sai ya nuna masa abin da wanda ba mumini ba baya gani. Yanzu misali a ce ga wata ƙasa nan, kamar ƙasar nan misali, ana fama da talauci, ana fama da rashin tsaro, ana fama da mace-mace, abubuwa da dama ana fama da su, ko ba haka ba? Wanda ba mumini ba, wanda bai da hange ta imani, ba zai hangi abin sai fuskar yadda shari'a take son ya hangi abin ba. Waɗannan abubuwa da muka lissafa duk musibu ne, ko ba haka ba? Allah kuma ya ce duk abin da ya same ku ta musiba, to daga kawukanku suke. Idan yanzu misali wani yana ɗauka abin da ke faruwa na fitintunu da musibu da wane ne, misali daga shuwagabanni ne, to ina masu luwaɗi su kuma? Ina mazinata su kuma? Ina mata masu neman mata? Ina matsafa? Shin kawai saboda zalincin shuwagabanni sai Allah ya jarrabi mutane a ƙasarsu alhali ga masu luwaɗi, ga mazinata, ga masu cin dukiyar riba, ga masu cin dukiyoyin marayu, su kuma waɗannan ba su kai Allah ya jarrabi al'umma da su ba? Ina fata an gane. Shi yasa in ana neman mafita a wata musiba da ta samu mutane, to duk wata hanya ta saban Allah sai da ita ake yi, a rufe ta, sannan sai Ubangiji ta'ala ya buɗe ƙofofin albarkatu wa ƙasar. Ina fata an gane. Idan aka ce ana son a samu zaman lafiya, a samu yalwa, a samu arziki mai albarka, a samu wane ne, to waɗanda suke harkar luwaɗi sai an tsaida su a madakatarsu, waɗanda suke mazinata sai an musu iyaka, waɗanda suke matsafa da bokaye sai an musu iyaka, waɗanda suke masu harkar cin dukiyar riba a kasuwanni sai an musu iyaka su ma, shuwagabanni da suke azzalimai sai an musu iyaka su ma. Ina fata an gane. Amma wasu su tuba, wasu ba su tuba ba, to har yanzu da saurare na asaba. Shi yasa salihan baye a addu'o'i irin da addu'o'i da salafus salih suke yi, idan misali fari ya same su, rashin ruwa, rashin abinci, in suka zo addu'a kamar yadda Muhammad bin Wasil al-Azdi Allah ya masa rahama yana addu'a yace, ya Ubangiji, mun san laifukanmu suka jawo aka yanke mana ruwa, aka daina ba mu ruwa, aka daina saukar da ruwa, aka hana mu abinci, to ya Ubangiji, mun zo mu nemi tuba, sai dai kuma a cikin musu waye, sai in sun tuba za a karɓi tubanmu? Shin masu luwaɗi su ake jira su tuba, ko kuma mazinata su ake jira su tuba, ko masu cin dukiyar riba su ake jira su tuba, ko azzaliman shuwagabanni su ake jira su tuba? Kaga a matsayinsa na mumini ya san wannan musibar fa ba ta hanya ɗaya kawai ta zo ba. Ina fata an gane. Ayyukan saƙo da dama ta ɓangarori daban-daban-daban-daban sun taru, don haka sai musiba ta sauko. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitina, ku ji tsoron aukuwar fitina. Idan ta auku ba za ta shafi waɗanda suka yi zaluncin kaɗai ba, da wanda bai ji ba bai gani ba shi ma musibar za ta shafi shi. Ina fata an gane. To duk kenan, ashe idan duk abin da ya sami mutum na musiba, na ƙuncin rayuwa, na talauci, na rashin zaman lafiya, ɗan ƙasar su suka jawo wa kansu, baka isa ka fito ka ce kaɗai wani ba ne. Ina fata an gane. Don kowa da irin kasansa, kowa da irin kasansa na mummunan aiki da ya aikata wanda shi ya jawo wannan. Ana cin amana ko ba a cin amana, wannan kaɗai ya isa a saukar da musiba. Ana aljahar bisu asili ƙarara ake saban Allah, wannan kaɗai ya isa Allah ya saukar da musiba ko bai isa ba? To in ana kallon, ana son a dubo ta wace hanya musiba ta sauko, ba a fakewa da ɓangare guda ɗaya kawai a ce ga inda matsalar mu take. Babu yadda za a magance musiba ta wannan hanyar. Dole sai an tsaida shari'ar Allah, an tsaida dokar Allah, masu ɓarna an tsaida su sun daina ɓarna, an tsarkake ban ƙasa, to sai albarkatu su sauko. Amma matuƙar ana samun mutanen da suke saƙo, ai ka duba kamar a mutanen annabi Lot alayhi salatu wassalam, lokacin da mala'iku suka zo suka samu annabi Ibrahim suka ce an aiko su ne saboda su halaka wannan alƙarya, ne annabi annabi Ibrahim yace da su yace a cikin garin fa akwai Lot akwai annabi Lot a garin to amma kasancewar akwai annabi Lot a garin wannan ya hana a halaka su bai hana a halaka su ba saboda ba su daina aikata aikin ba da haka sai Allah ya halaka su ya tsere da annabi Nuhu annabi Lot din alaihi salatu wassalam to dan haka kenan in mutane suka fada cikin wata musiba su suka jawo wa kansu an yi wata uku ba a yi ruwan sama ba a garin Madina a zamanin Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda an yi addu'a shiru kasa sai kara bushewa sama sai kara bushewa take babu alaman za a samu ruwa to abin ya daga wa Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda hankali sai ya tara jama'a yayi wata babbar hudba ya tara mutanen garin Madina gaba daya da maza da mata da yara da manya aka tara su a farfajiya guda Sayyidina Umar ya tashi yace jama'a saban da ake wa Allah a wannan garin ya isa shi yasa Allah ta'ala ya hana mu ruwa dan haka wallahi masu aikata aikin sako a wannan garin su daina in ko ba haka ba wallahi in muka yi addu'a yau ba mu samu ruwa ba to daga yau na daina zama a garin Madina sai dai in koma wata kasar saboda musiba ta riga ta mamaye kasar ni kuma ba zan zauna a kasar da ake da musiba a ciki ba to ashe kenan mumini shi yanzu ba ma musibin da suke faruwa ta dame shi ba wato zama a kasar wannan kasar da kaza ke faruwa ciki akwai wani nau'i na fushin Allah da ya shafi kasar to dan haka masu shi su tuba su koma zuwa ga Allah su gyara in malamai ne su gyara in shugabanni ne su gyara masarautu ne su gyara yan kasuwa su gyara talakawa su gyara in suka gyara to sai kasar sai ta yi albarka sai su samu tsarki idan kuma ba su gyara ba to mumini wanda yake cikin kasar to sai ya fi kowa shiga takeici saboda shi yana jerawa kansa cewa yanzu sakon mutane ya jawo fushin Allah to wannan kadai ma ta ishe shi tashin hankali ballantana kuncin rayuwa da yake fuskanta daga duka wannan na karkashin wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik da abin da ya same ka mummuna kai ka jawo dan haka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka gyara Allah ta'ala ya ce wa arsalnaka lin nasi rasula mu mun aiko ka ne zuwa ga mutane a matsayin manzo ba mu aiko ka saboda idan alkhairi ya same su suce daga Allah yake in sharri ya same su suce kai ka jawo ba kai manzo ne mai isar da sakon Allah wa kafa billahi shahida kuma ya isa Allah kadai shine shaida ma'ana ya isa Allah ya zama shaida a matsayin shi ya aiko ka kana manzon sa sai Allah ta'ala ya ce
ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
Allah ta'ala ya ce man yuti'i ar-rasula duk wanda yayi biyayya ga manzo faqad ata'a Allah to hakika yayi biyayya ga Allah wa man tawalla wanda kuma ya kauda kai ya juya fama arsalnaka alaihim hasiba mu ba mu aiko ka mai tsaro akan su ba wa yaquluna ta'atun su munafikan nan haka sai su rika cewa ta'atun mun yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza barazu min indik amma in suka fita daga wajenka bayyata ta'ifatun minhum to sai wasu sashe daga cikin su su kwana ma'ana su koye cikin dare zaira alladhi taqul suna koye abin da yake sabanin abin da ka fada musu wallahu yaktubu ma yubayitun Allah ta'ala yana rubuta abin da suke koyewa cikin dare suna tattaunawa فاعرض عنهم ككود كي دريسوا وتوكل على الله كي دوغروا دا الله وكفى بالله وكيلا الله تعالى يا إساء أمد أي وكيلي الله يسي من يطيع الرسول دوان دي بيئي يا منزو فقد أطاع الله حقيقة يا بيئي يا الله أتكي أقوي بيّن جرمان شأن النبي صلى الله عليه وسلم da har abin yakai in kai masa biyayya to wa Allah kai biyayya kuma dalili na haka shine shi annabi sallallahu alaihi wasallama mai isar da sakon Allah ne jakadan Allah ne a ban kasa dan haka duk sakon da ya isar sakon Allah ne idan yayi umarni to Allah ne yayi umarnin idan yayi hani to Allah ta'ala shi yayi hani domin Allah ta'ala yana cewa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya magana ba sasan rai da abinda ya fada to wahayi Allah yayi masa aka ce ya fada to dan haka duk wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya to yayi wa Allah biyayya da haka mafhumul mukhalafa na wannan ayar man yuti illaha faqad ata ar-rasul wa man yuti ar-rasula faqad ata Allah duk wanda yayi biyayya ga manzo yayi biyayya wa Allah to ana nufin duk wanda bai yi biyayya ga manzo ba to bai yi biyayya ga Allah ba na fata an gani to anan ne zaka gane hadarin rashin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ashe din yadda mutum ya jiyar wa kansa cewa yana son Allah yana son ya kiyaye dokar Allah yana jiyar wa kansa ni'imomi da dangi daban-daban na ni'ima da Allah ta'ala yayi masa yana jin wannan a ransa kuma yana ji yana kaunar Allah amma in bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ba to kaunar da yake wa Allah ta zama a banza الله تعالى يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وتشرطا الله يكربك تو كبيو ta hanyar annabi amma matakar ba ta hanyar annabi zaka biyo ba ba abinda Allah ta'ala zai da kai ina fata an gane ko ibada ce kai in ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba babu ruwan Allah da ibadarka ba zaka samu lada a ciki ba da haka kenan sharadin samun karkuwa a wajen Allah shine ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ashe duk wanda zai zo yayi wata ibada ko yayi wani aiki ba abu sakarantarwar annabi ba to ya saba wa annabi bai wa annabi biyayya ba to kada yayi tunanin Allah zai bashi lada akan abin da yayi domin sharadin samun lada akan wani aiki ka samu lada a wajen Allah to ya zamana kai aikin abu sakoyarwar annabi in baka yi abu sakoyarwar annabi ba to baka da lada a wajen Allah ta'ala shi yasa kuma akwai hadari na wajen rashin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya musiba takan samu mutum a duniya da lahira sakamakon rashin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah ta'ala yace wadanda suke sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron abin da zai same su na azaba duk tsoron abin da za ta same su na musiba ko kuma azaba mai tsananin radadi ashe kenan sabawa annabi ko rashin bin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan na sawa fitina da musiba ta samu mutum a duniya sannan kuma a lahira ya dandana azaba mai radadi Allah ta'ala yace wa man yuti ar-rasul duk wanda yayi wa manzo biyayya faqad ata Allah hakika yayi wa Allah ta'ala biyayya wa man tawalla فما ارسلناك عليهم حفيظا واللي يكو ده كاي كما يقبن النبي صلى الله عليه وسلم يقي مس بييا يقبن سنه صح تو الله بي ايكو النبي النبي يا زمان مي دادي اكنسا با سيوا يا رق بيبيار سي يا غي ياي كو بيي با النبي صلى الله عليه وسلم شي كاي ان ايكو شي سبوده يسد ساقو واللي يمس بييا تو ييو الله بييا واللي يقي مس بييا تو با ايكو النبي يا رق بيبيار سا يا رق غني شي ياي كو بيي با wannan Allah ta'ala shi zai masa wannan wa yaquluna ta'atun Allah yana fallasa munafikai yace wa yaquluna ta'atun idan kai umurni za su rika ce maka mun yi biyayya mun bi fa idza baradu min indika amma kuma idan suka fita daga wajenka bayyata ta'ifun ta'ifat bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wa tusashi daga cikin su sai su koya cikin dare suna koye abinda ba shi ka fada ba mana sai su koye cikin dare suna bayyana abinda ba shi ka fada din ba mana sun ce sun yarda da kai sun yi biyayya amma in suka koma suka fita daga wajenka cikin dare sai su taru suna ganawa tsakaninsu suna zartar da sabanin abinda kai annabi ka gaya musu wannan shine abinda Allah ta'ala ya fade shi a ayoyin da suka gabata a suratul baqara inda Allah ta'ala yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun idan suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da mu'minai sai su rika cewa mun yi imani amma kuma idan suka kebance cikin dare da munafikai ɗan uwansu sai su rika cewa munafikan inna ma'akum mu muna tare da ku ba tare da annabi da sahabbansa ba innama nahnu mustahzi'una ai izgili kawai wasa da hankalinsu muke Allah yayi musu martani yace Allah yastahzi'u bihim to kamar wannan ne Allah yake ƙara fallasa su anan Allah ta'ala yake cewa idan suka fito wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai su hadu cikin dare akan abin da yake sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wallahu yaktubu ma yubayitun Allah ta'ala zai rubuta abin da suke fadi cikin dare farid anhum kai dai annabi ka sauka kai a gare su wa tawakkal ala Allah kuma kai dogaro ga Allah a cikin fadin ubangiji ta'ala farid anhum ka sauka kai gare su ana koyawa mai wa'azi ko mai isar da sakon Allah ta'ala ko da yayi wa'azi yayi ya ga ba'a bi ya kauda kai ina fata an gane kada yace dole sai an bi shi dai kawai ya ci gaba da isar da sakon sa wa tawakkal ala Allah kuma ya dogaro ga Allah domin shi mai wa'azi dama kawai ya fada ne amma bai da ikon sai ya sa sai an bi ko bai da ikon ya sa sai an gamsu shi dai ya isar da sakon Allah da manzonsa wanda zai gamsu ya gamsu wanda bai gamsu ba kada ya gamsu wanda zai bi yayi aiki ya bi yayi aiki wanda yake bi yayi aiki ba a tilasta ka sai ka sa shi yayi wannan aiki din ba wa tawakkal ala Allah kai dogaro ga Allah yin dogaro ga Allah a da'awa kuma wannan shine abin da ke ciyar da da'awar mutum gaba kada mutum mai wa'azi ko mai da'awa ya ji yarwa kansa cewa dabarun sa ko hikimomin sa ko wane ne wannan su za su sa da'awar sa ta samu karbuwa abin na Allah ne kawai shi dai kawai yayi dan Allah idan Allah ya karba masa Allah shi zai tallata masa abin sa Allah shi zai isar wa kowa domin aiki ne na Allah ba naka ba ballanta naka ji cewa kai sai ka sa kowa ya gamsu ina fata an gane wa tawakkal ala Allah kai dogaro ga Allah Allah shi zai isar maka shi zai isar da sakon da ya aiko ka da shi Allah ta'ala yake wa kafa billahi wakila kuma ubangiji ta'ala wa kafa billahi wakila Allah ya isa a matsayin wato mai wakilci wanda yake wakilinka خلاص wannan muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa kuskure ko tantama harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk